sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Juma'a 15 ga watan Oktoba shekara ta 2021. Da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Ya Alhamis, kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, sa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar. Akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis, yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza.
Kanin labaran kenan. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar IS a yammacin Afirka, Abu Musab al-Barnawi. Muna da rahoton bayan labarai. Sai kuma wani taron haɗin kan ƙasa da zaman lafiya da haɗa kan masu ruwa da tsaki daga jihohi 7 a kanan Dabo.
Allah ya yi mu kabilu daban-daban, addini daban-daban, idan har muna so mu samu haɗin kai to kowa sai ya girmama junansa.
Muna kuma tafi da shirin manuniya da gogan naku Isa Lawal Ikara ke gabatarwa. Na Ikara, yau ina ka suka fitila.
Sabanin sabalayar sammakon sassake wasu sassan kundin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban ƴan masar jan tarayyar Najeriya ya fara jawo haɗa gira.
Ba taɓa samun magunta da ke ƙoƙari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati.
Shugaban ƙasa ya ce za a ciwo bashi. To abinda an magana nan, don me za mu ciwo bashi? Bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka.
Sai kuma nasihar Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, kamfanin jiragen sama na ƙasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin ya yi. Dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar. Tana gargaɗin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan. Muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba. Kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata, lokacin da kungiyar masu keshin Islama ta karɓe iko da ƙasar. Sanarwar kuma ta umarci kamfanin jiragen sama na Afghanistan Cam Air da ya rage farashin tikitin jirgi daga Kabul zuwa Islamabad kamar yadda yake a baya, ko su dakatar da ayyukansu na tashin jirage. Mai magana da yawun PIA Abdullah Khan ya shaida wa BOA jiya Alhamis cewa sun dakatar da jigilar jiragen sama tsakanin Islamabad zuwa Kabul sai yadda hali ya yi. Kan ya ce an yanke matakin ne saboda halaye marasa kyau na gwamnatin Taliban da yanayi da bai dace don ayyukan jirgi ba. Akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis, yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon, yayin zanga-zanga akan alkalin da ke binciken tashin bam a tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata. Prime Minister Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali, tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida. Sojoji sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta kan duk wanda ya harba harsashi na gaske, sai dai har yanzu babu takamamman abin da ya haifar da tashin hankalin na jiya Alhamis. Magoya bayan kungiyar Hezbollah da ƙawayenta sun hallara a kusa da ma'aikatar shari'a a Beirut don yin zanga-zanga kan alkali Tariq Bitar. Kungiyoyin sun nemi da a cire shi, wanda suke zarginsa da gudanar da bincike na siyasa da ya keɓanta wasu jami'ai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Beit Jala, wani garin Falastine da ke kudu da birnin Kudus. Rundunar sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane 2 da ake zargi an hango su sun jefa bumabumai. ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi, yayin da na biyu kuma aka kama shi. Mazauna Isra'ila da ke kusa da yammacin zirin Gaza ke amfani da babbar hanyar, sai dai babu wani martani daga jami'an Falasɗinawa.
Kada a yi nisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar sojan ƙasar ta tabbatar da mutuwar jagoran ISWAP Abu Musab al-Barnawi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
I can authoritatively confirm to you that Barnawi is dead. As simple as that.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo, lokacin da yake tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar IS a yammacin Afrika, Abu Musab al-Barnawi. Yace, "I zan iya tabbatar muku cewar al-Barnawi ya mutu. Illa iyaka ya mutu. Yanzu haka a mace yake
is dead and remains dead."
General Irabo na bada wannan tabbaci ne yayin da yake zantawa da ƴan jaridu a fadar shugaban ƙasa ta Asorok da ke nan birnin Abuja. Tun da yake manin shekaru 6 da so gabata ne, uwar kungiyar IS ta ayyana al-Barnawi a matsayin shugabanta a Afrika ta Yamma, a wani abu mai kama da juyin mulki da ya ƙara faraka kan ƴan Boko Haram ɗin, da a ƙarshe ya haddasa kashe-kashe tsakanin ɓangaren su al-Barnawin da kuma na marigayi Abubakar Shekau. Masu bin diddigi dai na ɗora alhakin manyan hararen ta'addanci a kan manyan sansanonin sojan Najeriya, wato Super Camps a garuruwan Marte, Manguno, Abadam da Dikwa a jihar Borno, da kuma a garuruwan Gedam, Dabci da babban gida a ɓangaren jihar Yobe a kan mayakan na marigayi al-Barnawi. Rundunar tsaron Najeriya dai bata yi bayanin ko ta yaya al-Barnawi ya mutu ba, da kuma har masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ke cewa
bamu da wani hujja da zamu ce muna da shi na ƙaryata abin da shi hafsan hafsoshin mayaka ya faɗa. Fata muke dai haka ne ya faru, amma ko muna da kuma hujja da zamu dan sa shakka kaɗan, don an ka tuna can baya an sha baya da irin waɗannan labarun su zo su kasance ba gaskiya ba, ko kuma dai su kasance tuna da wani tarnaƙi a ciki. Yanzu dai muna kyautata zaton shi hafsan hafsoshi ya yi magana ne don yana da hujja. Abin takaici ba ba mu hujjan ba da kuma ina yake, ina gawarsa, ya aka yi ya mutu da sauransu. Amma kuma za mu yi fata to wani nasara ne dai da su rundunan tsaro na Najeriya suka yi.
To ko mutuwar al-Barnawin ka iya samar da kwanci hankali daga bala'in tarzoma irin na ƴan Boko Haram? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Ka tuna da baya haka aka ce mutuwan Osama bin Laden, har yanzu akwai masu ra'ayin alƙaida ko mutuwan sama ita mutuwan Osama bin Laden. Ai, wata mujallar America ta yi magazine ta yi wani sharhi na cewa to yanzu kuma kun kashe shi, saura ra'ayin da yake yaɗawa ku kashe, wato yaƙi ne za a yi gadan-gadan ba da mutanen kadai ba, har da ra'ayin da suke yaɗawa. Wannan kuma ba aiki ne na sojoji kawai ba, aiki ne na manyan malamanmu, manazarta da sauransu, don su nuna musu cewa wannan aƙida da suka ɗauka ba aƙida ne mai maza, ba aƙida ba ne kuma da zai kai su ga nasara ko ina.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Malam Hassan, kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya ce kasar tana kan hanya madaidaiciya wajen shawo kan barkewar annobar coronavirus, yayin da yake kare umarninsa na yin allurar rigakafin da shi da manyan kamfanoni suka sanya. Biden ya faɗa a fadar White House cewa kimanin Amurka miliyan 66 ne ba su allurar rigakafin ba har yanzu, wanda ya kasa daga miliyan 100 a watan Yulin da ya gabata. Biden ya bayyana cewa muna kan hanya madaidaiciya, amma ba za mu iya bari yanzu ba, da fatan za a yi allurar rigakafin, ta haka ne za mu magance wannan annobar. A duk faɗin Amurka, adadin waɗanda suke kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa na raguwa. A makon da ya gabata, adadin waɗanda suke kamuwa kullum mutane 86 ne, wanda ya kasa da 15,000 daga makon da ya gabata. Jami'ar Johns Hopkins ta ce ƙasa da Amurka 2 ne ke mutuwa a kullum idan aka kwatanta da farkon lokacin da cutar COVID-19 ke hauhawa, amma wannan 1,500 har yanzu suna mutuwa. Daga ƙarshe, jami'ai sun ce daren jiya Alhamis girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 4.5 ta auka a tsibirin La Palma na ƙasar Sifaniya, wadda ita ce mafi ƙarfi da aka samu tun bayan da dutsen Kumbri Gija na tsibirin ya fara aman wuta a watan da ya wuce. Cibiyar nazarin ƙasa ta Sifaniya ta ba da rahoton girgizar ƙasan na 1 daga cikin 100 da suka girgiza tsibirin a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Aman wutar da dutsen ya fara a tsibirin a ranar 19 ga watan Satumba kuma bai nuna alamomin dakatawa nan kusa ba, yana haifar da girgizar ƙasa akai-akai. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaro da agajin gaggawa ta tsibirin Canary ta umarci ƙarin mazauna 300 da su tashi daga Tazacorte da La Laguna, yayin da kwararar aman dutsen ke ƙara kusanta zuwa waɗannan garuruwa. Aman wutar ya tilasta sama da mutane 6,000 da su bar gidajensu da ke tsibirin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar hotonin namu da batun zaman lafiya da haɗin kan ƙasa a Najeriya da haɗa kan wakilan ƙungiyoyin matasa da na ɗalibai da 'yan kasuwa da manoma da masana fannoni daban-daban da shugabannin al'umma da masu riƙe sarautu da yawa kana shiyoyi 6 na ƙasa a jiyar Alhamis. Jihar Kano ita ce ta karɓi baƙuncin mahalarta taron daga jihohi 7 na shiya arewa maso yammacin Najeriya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Cibiyar NIPR ta ƙwararrun ma'aikatan hulɗa da jama'a a Najeriya ce ta shirya taron a matsayin gudunmuwa ga ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin 'yan Najeriya.
Idan aka ƙarfafa harkokin noma, ina tabbatar ma sai ka sami tabbacin tsaro. Rashin aikin yi yana bada muhimmin rawa wajen harkokin taɓarɓara tsaro. To noma shi zai bada aikin yi. Sannan na biyu, rashin aikin yi shi zai sa tunani na banza ya zo. To noma zai bada aikin yi. Sannan kuma mutane idan suka zama cikinsu ba abinci, to babu abin da ba za su iya jawowa ba.
Alhaji Faruk Rabi Mudi kenan shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma ta Najeriya. Farfesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa kuma ƙwararre akan diplomasiyyar ƙasa da ƙasa na daga cikin waɗanda suka yi tsokaci akan maƙalar da aka gabatar.
Allah ya yi mu ƙabilu daban-daban, addini daban-daban, idan har muna so mu samu haɗin kai, to kowa sai ya girmama junansa, ya yarda cewa wancan shi ma mutum ne kamar yadda wannan yake. Idan ka kaskantar da mutum, ka fato zarta shi, wanda zai sa a samu rashin jituwa.
Ita kuwa Hajiya Rabi Musa Saulawa shugabar kungiyar jam'iyyar matan Arewa na cewa
wani abin mazan Arewan suna dan tsoron fadi, to mu ba za mu ji tsoro ba, za mu fadi abu ƙoro-ƙoro, kowa ya san abin da ake ciki. Wahalannin nan da muke ciki ba zai yiwu ba. A nan ba daɗi, a can ba daɗi. Gashi nan yanzu ana kashe mana mutane, ƴan Boko Haram nan, ƴan bandit din nan, ƴan masu kidnapping kullum. Sannan kuma a ce kuma yanzu duk ƴan kudu sun haɗu gaba ɗaya. A je a zauna in zai yiwu.
Matasa musamman ɗalibai na cikin rukunin 'yan Najeriya da ake saurin sauyawa tunani. Sai dai Abubakar Abdulrazak da ke jagorantar gamayyar ƙungiyoyin ɗalibai kan wanzar da zaman lafiya ya ce
dole dai inda ɗalibi yake da matasa ka ƙoƙari ka nusarce da su yadda za su zauna lafiya tsakaninsu da 'yan uwansu wanda suke da mabambanta tarbiyya, mabambanta yarurruka, mabambanta addini. Sannan kuma abu na biyu shine mu rinka mutunta ra'ayin juna, al'adar juna da kuma daɗin daɗawa addinin juna. Mu matsayinmu na ɗalibai muna ganin waɗannan hanyoyi insha Allah idan an bi su za a samu cikakken zaman lafiya.
Wani lokaci a watan gobe na Nuwamba ne za a gudanar da makamancin wannan taro a matakin ƙasa wadda cibiyar ta NIPR ke yi a matsayin gudunmuwar mambobin cibiyar ga zaman lafiyar Najeriya.
In ka duba masu aikin public relations daban, ai kullum abin da suke kokari shine haɗa alaƙa, dangantaka, a zauna lafiya. Duk inda kaga suke aiki, abin da suke kokarin yi kenan.
Dr. Sile ya usula kenan dan kwamitin koli na majalisar gudanarwa a cibiyar NIPR. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Sabanin sabalayar sammakon sassake wasu sassan kundin kasafin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai gaban yan masar jan tarayyar Najeriya ya fara jawo hada gida
ba taba samun magwantar dake kokari wajen ayyautar da kasafin kudi ba kamar gwamnati.
Shugaban kasa ya ce za a ciyo bashi, to abinda an magana nan don me za mu ciyo bashi? Bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka,
dole na ci bashi kuma bisa mu muke goyen bayan bashi dukkan duniya za ta bashi.
Game da dagar dangar daddagewar da gwamnonin kudin cin Najeriya suka yi sai an kora mulki kudancin kasar, kowa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne yake cewa wannan gangancin gangan ne karara.
Idan su ƴan kudu su yi sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu a rusa shi to ne dan arewa ne su kana san dole ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu, to daga nan kuma ina Najeriya.
Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da ya taba karta layi da tsohon shugaban kasa Jonathan akan maganar taka takara har ma a wancan lokacin sai da ya kai shi kara, ya ce ko yanzu ya ga jallijo gar jawo Jonathan din game da maganar sake taka takarar shugaban kasa zai kara koma gaban kotu domin babu yadda za a yi hakura.
I the same thing na ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsaya wajen sake kai shi kotu don bai kamata yi ba.
Ko bayan dangwalami arako ma baya da ƴan masar jan tarayyar Najeriya suka yi akan cewa yanzu sun amince a tattara sakamako a tura shi ta yin amfani da na'ura. Ƴan majalisar jan tarayyar Najeriya sun ce zaben fidda gwani da ake cikin jam'iyya ma kawai za a yi kato, bayan kato ne albashi ƴan takara sa samu sarara.
Kowace jam'iyya a Najeriya zaɓi kato bayan kato za a yi a jam'iyyance ma. Ni zai rona zaɓa yi tafi jam'iyyar ma za ta rabu.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyar da kowace juma'a ne ku masu sauraro kukan saurara. Shiri na 35 cikin jerin shirin manuniyar da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za a samu dukkanin kurakuran da ake ganin an yi a baya a gyara. Me yiwa kuma maganar jimirin jirge gyara akan maganar kai kasafin kuɗi ta sa shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya sauya salon kai kasafin da wuri a maimakon dadin da sai an sha jira. Sai dai kuma duk da haka ganin irin tarin tilin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura ya sa wasu ƴan ƙasan da suka akwai curin bashin da za a ciyo ƙasar sun fara cara. Sai dai tuni shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masar jan tarayyar Najeriya Sanata Barau Jibrin ya dire jawabin jawo hankalin ƴan Najeriya da ya ce ya kamata a gane cewa cutar corona ce ta koro wannan magana ta tabbatar da an ciyo bashin dan a tsira.
Ba taɓa samun magwantar da ke kokari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati. Bara an samu abin da bato yake cewa 100% performance, wato duk abin da aka riga aka zayyana a cikin kasafin kuɗin nan an aiwatar da shi.
Me yasa aka sami wannan batu na cewa kullun sai an ce akwai gibi kuma dole sai an ci bashi?
A yanzu halin da ake ciki ana cikin yanayin matsalar corona. Matsalar corona na duk duniya ta addabi kowa. Idan kuma baka ba zabar da tsarin azikin ba, to lawarin sai zama an shiga cikin babban matsala. Sai ga ba abin da yake tafiya da sauransu. To shi yasa ya zama wajibi ayi wannan.
Sai dai kuma duk da wannan huda hujin hukunta hujjar da shugaban kwamitin kuɗi ya kawo akan maganar ciyo bashin da wasu ƴan ƙasa suka bara. Ɗaya daga cikin ƴan masar da jan tarayyar Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baba ya ce akwai damuwar da ya kamata ƴan ƙasa su lura.
Abin da ke damuna sha'ani na cin bashi. Yanzu an ga budget din an ce za a kashe kuɗi trillion 16.39, sannan aka ce kuɗin da za mu samu na shiga za su kasance kawai trillion 10.3. To za a samu bambanci na trillion 6.09. To wanga kuɗin babu su. Shugaban kasa ya ce za a ciyo bashi, to ni abin da ya dame ni kashi 33 shine zai je wajen mayan ayyuka, kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biyan albashi. To abin da an magana nan don me za mu ciyo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100, bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka. Ke ga kenan za mu ciyo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullun. To gaskiya wannan bai kamata ba, ba zai kawo ci gaba kasar nan ba.
Sai dai kuma wannan damuwar danno da sinkin samfurerar bashi zuwa Nigeria da sanata Abdullahi Dan Baba ke ganin akwai matsala karara na zuwa ne a dare lokacin da sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ke cewa ai duk duniya babu kasar da ba ta cin bashi idan dai ƴan kasar za su mora.
Dole na ci bashi, ba mu samu muke goyen bayan bashi. Dukkan duniya za ta bashi. Shekaran jiya dan nake sauraron Prime Minister UK United Kingdom and England ina cewa gwamnatin Britania tana da bashi akan ta na pound sterling trillion uku. Abin la'akari anan shine wayannan basu suka akan ayyukan hikimarmu ne. Zo an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama wanda ba gama ba insha Allah.
Tun bayan tara taron gwamnonin kudancin Najeriya suka ce a gaskiya zaben shekarar 2023 dan kudu ne zai taka takara. Wasu ƴan kasa suka fara tulawar tun kuɗe taron da suka ce demokradiyyar kasar kawai ƴan kudin ke so su yi wa tsirara. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalamiɗa na ganin akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an ce ga wani bangare guda daya da zai taka takara.
Idan so ƴan kudu su yi so sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu a rusashe a zama gida daya to ni nan arewa ne so kana sa dole ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayinmu to daga nan kuma ina Najeriya saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya kace zaka fi da mai takafi ne ba haka shi yasa shi dare kullun ba sai yayi meeting ba domin a karkashin sakakonin tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi ta zangin mutane so daga wannan tabbata to ƴan uwanmu duke MPDB suka nan san zuciya zamu taro zamu ga gaskiya ba haka ke ba idan ku dauki wannan matsayi in Najeriya yanzu akwai hadari
kenan your excellency wannan matsaya cewa a samar da shugaban PDP daga yankin arewacin Najeriya naucin gadi ne kenan tunda kamar da sauraron nan aka ba
wato matsayi ne aka yi akan san zuciya shi da hujjar wannan madaukar matsayin shi ne aika kan wasu kaidoji na tsarin rayuwar siyasa a yi wannan abun tsari bangare bangare a zaman da kenan farko wanda fi da wasan jiya amma kace a kawai kai ne shine don kan shugaban wasu Najeriya da akan dole to ai wannan babu hankali ciki
tun lokacin da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya ja layin kara taka takara a shekarar 2015 ma jigajigan jam'iyyar PDP irin su Dr. Umar Arɗo suka kai shi kara domin kuwa Dr. Umar Arɗon da ya sha gwaramar gwagwarmayar ganin ya taka takarar gwamna a jihar shi ta Adamawa na ganin idan aka kara baiwa tsohon shugaban kasa Jonathan damar taka takara to babu ko shakka an nuna kundin tsarin mulkin kasar nan gadara
ni nan na kai kara a judicial kan cewa a Supreme Court kan cewa Jonathan bai da hurumin sake tsayawa president din Najeriya in kin tuna Supreme Court ta ce babu gwamna ko shugaban kasa wanda zai zauna a power in tattara zaman shi a mulki ba zai wuce kwana daya ba zai wuce shekara 8 ba
to ai Goodluck bai shekara 8 ba ko
Goodluck bai shekara 8 ba Goodluck ya shekara 5 da kwana 23 amma in ya sake tsayawa shekara 4 ne
zai wuce 8
dan haka zai shekara 9 da kwana 23 kinga ya wuce shekara 8
kuma yanzu da ake neman ya dawo yazo ya tsaya takara ya kake kallon abin
ba ai the same thing ne ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi ko
kowace irin jam'iyya zaka sake shigar da ƙara
a zan shigar don bai kamata yi ba
ni arako ma bayan kwashe kuskurimar ƴan masarjan tare Najeriya akan bujirewoyin amfani da na'ura wajen tattara sakamako ta sa wasu ƴan ƙasa na ganin kamar sun kwada wa kansu marmara sai dai kuma duk da haka shugaban kwamitin zabe na sarjan tare Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya ya ce ƴan Masar sun ga abin da suka hango kuma ko bayan waccan magana ma akwai wani batun da suka kara
wanda mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba to yanzu muka ce mun yadda a tura sakamakon kamar yadda suka zabe suka na Edo da zabukan da kai kwanan nan da kuma wanda muke yake shirya a nan Burzami wannan test na irin wannan zaben na biyu shine maganar zaben jam'iyya ƴan Masar tarayya sun yadda cewa a je ai zabe ga baki daya kato bayan kato mai kuma a ci ayi delegate
to wannan a dukkan zabubbuka za a yi irin wannan kato bayan kato din har zuwa zaben shugaban kasa
kowace jam'iyya a Najeriya an zabe dan takara sai ta haka daga dan councilor daga har chairman logaman har dan majalisar tarayya har dan majalisar jiha har senator har gwamna har shugaban kasa duk wayannan zaben kato bayan kato za a yi a jam'iyyance ma kafin zama dan takara dan mai kuma a ce muna jam'iyya 92 yanzu ta dawo 17 ai da sauyi muna fata ma sai ta raguwa inda zai ruwan zaba yayin jami'an ma za ta ragu
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako domin muna da lokaci kuma ba mu so mu haura a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin yazo muku musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kambulungu lungu dan samu mana muryoyin da muka tattara sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanan da fagen kawo mana tattaunawa ta siyasa shi ma ya riga ya zarra ni Isa Loli kara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to sai tare ne karama ku mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma sai nasihan jumma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ني ني احمد عيسى قني zamu magana kan tarbiya wanda tarbiyan nan ita ce ke tangal-tangal a halin yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokacin da dalibai sun koma lakwal to haƙi ne na ku iyaye ku sa idanu kar danka yayi ta ko ƴarka ya zamba ka san inda ta taka ba ta hertar dawowa ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala kiyo ya baka da ƴaƴan nan da iyayensu Allah ya baka kiyo Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dukkan mu Allah subhanahu wataala ya tsaida mu a matsayin masu kiyo kuma Allah zai mu kiyon da bam Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa ubangiji Allah subhanahu wataala da ya baka ƴaƴan nan ya baka ne dan su amfane ka su zama Allah su rika tijariya kanka kuma kowa na son haka saboda haka hadari ne kaga ƴa ko diya taka ko danka ya je da kabceciyar waya baka san wake yake mu'amala shi ba wake kiran shi wa yake kira idan zaka bincike wayannan a wata daya cikin family ɗinka in ka bincika yallalla Allah ba za a samu mutum guda da kai kira shi suka yi zumunta ba ku kira ta suka yi zumunta amma za ka samu shashanci da fitsara a cikin wayan nan a uzu abinda ba bai kamata a gani ba za a gani da fatan Allah subhanahu wataala shi muna kariya shi gyara mana tarbiyyar ƴaƴan nan Allah ubangiji subhanahu wataala shi kara mana ƙarfin gwiwar dagiya mu bisan su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Jiya Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin yayi dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar tana gargadin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata lokacin da kungiyar masu kishin Islama ta karbe iko da kasar akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis yayin da harba-harba suka barke a babban birnin kasar Lebanon yayin zanga-zanga akan alkalin da ke binciken tashin bama tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata Prime Minister Najib Mikati yayi kira da a dawo da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida sojojin Isra'ila sun ce dakarun su sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Beit Jala wani garin Palestine da ke kudu da birnin Kudus na sojojin ta ce sojojin sun bude wuta kan wasu mutane biyu da ake zargi an hango su sun jefa bumabumai ta ce an harbi ɗaya daga cikin su aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi
to masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙariya shafinmu na internet ya Hausa .com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri